بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أبو جاد الله سبحانه وتعالى يا ساكي حد أمو أول نساء فيها كالصبر شاتر جوة الرجب هجر منذ صلى الله عليه وسلم دمو ديادة لليه بالتلاثين لأوكو وديدي دا tara ga watan 6 a shekara ta 2012 kuma wannan shine darasin mu na biyu a karatun littafin al-furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ish shaitan na shaykh al-islam ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala kuma darasin mu na farko makon da ya gabata har yanzu muna muqaddimar littafin da malam ke bayyana mana cewa lalle Allah subhanahu wataala ya ambaci cewa shi yana da waliyai haka nan shaydan ma yana da nasa waliyan wannan kuma lamari ne da inda tunda an fade shi to dole Allah ma'ana ka lalle ya zama an samu bayanin bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaydan domin lafazin ya zo ne nassan a cikin alqur'ani an faɗi Allah yana da waliyai an faɗi kuma shaydan yana da waliyai kaga Allah ba zai bar mu haka kawai cikin duhu ba a fahimci waɗanne ne waliyan Allah kuma waɗanne ne waliyan shaydan ba to shine malamin ya kawo mana ayoyi da suke bayyana haka din ya fara kawo bayan ya ce wa qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam anna lillahi awliya'a minan nasi wa lishaytani awliya' fa farraqa bayna awliya'ir rahmani wa awliya'ir shaytani fa qala ta'ala ala inna awliya' allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dalika huwa al-fawz al-azim nan ne muka tsaya ko yawa to har nan gaba gaba dai ayoyi zai ta kawo mana duk dan ya tabbatar mana bambanci tsakanin awliya'illahi da kuma awliya'ir rahman awliya'ir rahman da kuma awliya'ir shaytan to shine sai ce fa qala ta'ala Allahu waliyyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات Allah shine waliyi ga waɗanda suka yi imani kun ga wannan shi ma nasu ne kuru-kuru cewa Allah yana da waliyansa yawa Allah shine waliyin waɗanda suka yi imani abinda yake musu shine yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fidda su daga duffai zuwa haske kunga an yi jam'in zulumat an yi ifradin nur dan ya nuna haske ƙarfi ne da shi shi guda ɗaya ma zai iya maganin duffai da yawa duffai waɗancan ku da aka ce az-zulumat ba a ce az-zulma ba az-zulma shine duhu guda ɗaya az-zulumat jam'i ne duffai da yawa duhun jahilci duhun kafirci duhun hikbi duhun hasada duhu dai duk wanda yake ba akan wato ko duk abin da yake nuna karkacewa daga hanyar Allah da hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duhu ne to Allah na fidda mu'minai daga waɗannan irin nau'o'i daban-daban na duhu ila nuri zuwa ga haske hasken imani hasken tauhidi hasken bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce walladhina kafaru su ko waɗanda suka kafirta awliya'uhumut taghut dagutai su ne waliyansu daga cikin fasarorin da suka zo na tagutu dama akwai dukkan abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ru'usuhum khamsa babban su kuma shine shaydan shi yasa malami ya kawo wannan ayar anan saboda wancan tafsiri din kaga kenan ashe su waɗanda suka kafirta waliyansu su ne tagutu daga cikin tagutu kuma nau'in sa akwai shaydan ashe kenan a waliyan shaydan daga cikin su akwai kafirai ina fatan fahimci abu yawa duk kafiri waliyin shaydan ne shine mai jibinta lamarin sa ga kuma irin harkar da suke na alaka tsakanin su da shi su ita ce me yace yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat su waɗannan dagutai abinda suke yi shine suna fidda kafirai daga haske hasken tauhidi hasken imani su raba su da shi su nesanta su su jefa su a abdulumat a cikin dufai duhu daban-daban to Allah ya ce ulaika ashabun nari waɗancan su ne ɗan wuta hum fiha khalidun kuma a cikinta suna za su dawwama wata ayar kuma ita ce wa qala ta'ala Allah madauki na cewa zamu ga duk waɗannan ayoyi da zai kawo kowanne akwai lafazin wali ko abin da ya shafi nahyi akan tawalli ko muwala wanda duk asali ne da yake koma a kalma ce da take komawa zuwa asali guda maganar walittaka soyayya da kuma taimako in ba kuma ta ba abin ma'anar ta kenan ko to wa qala ta'ala Allah madaki na cewa ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu al yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون وقال تعالى هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وأنا أقول وسع قبامه لا مقالسة مجيوة أنه Allah madaukaki na cewa ya ayyuhal ladhina amanu ya ku wadanda suka yi imani la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya kada ku riki yahudawa da kristoci su zama awliya sune abun soyayyar ku abin jibintar ku abin neman taimakon ku kada ku zama haka sufa ba'dhum awliya ba'dhin sashen su majibinta masoya mataimaka sashe ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya taimaka musu a cikin ku fa innahu minhum to wannan yana cikin su annan malam ya sa mana alama ya sauka kasa yayi bayani a ƙarshen ayat da yake inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin lalle Allah baya shiryar da mutanen da suke azzalimai wanda ya san akan zaluncin nan za su dawwama kuma akan sa za su mutu to ba zai a shiryar da su ba me malai yake cewa kasai ce qawluhu jalla wa ala fadin Allah madaukaki da yake cewa wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum wanda duk yajibince su ko kuma ya taimake su minkum daga cikin ku fa innahu minhum to lalle yana cikin su yace hadha at-tawalli wannan shine at-tawalli al-mukaffir wanda ke kafirta mutum wanda idan mutum ya aikata shi ya aikata kafirci alladhi huwa nusratul kafiri ala al-muslimi shine taimakon wato kafiri akan musulmi mutum ya taimaki kafiri akan musulmi niyyar ci gaban ko da sha'awar addinin kafirin ya daukaka addinin musulmi ya ci baya to duk wanda yayi wannan ya aikata kafirci kafirci kuma da ke fidda mutum daga addini ina fatan fahimci wannan shi yasa malamin ki abin da yake bambantawa ko yake nuna wa daliban ilimi su bambanta da'iman a wannan wurin shine akwai bambanci tsakanin at-tawalli wal muwala in an ce at-tawalli shine ba wai jibinta kawai ba, taimakon addinin na kafirai, mutum ya sha'awar addinin kafirai ya zama shine ya samu rinjaye akan addinin musulunci, duk wanda ya aikata wannan to kafiri ne, kafiri na fita daga addini. Mun fahimci wannan? Ɗayan gefen kuma ana ce masa almuwalatu, muwalatu shine jibinta, mu'amala ta harkar kasuwa, mu'amala ta soyayya da sauransu. To akwai daga cikin abin da idan mutum ya yi shi zai zama ya aikata haramun amma ba kafirci ba. Na fatan fahimci wannan. Haramun ne ita soyayyar da jibintar da taimakon, amma in ta zama ta addini ce to ita ce kafirci. Mun fahimci abin? Mujarradul muwalatu haramun ne amma ba kafirci ba, amma in ya kai ga at-tawalli shine malamin yake faɗa anan, at-tawalli shine nusratu dinil kafiri ala al-islam wal muslimi, to wannan babu tantama a kansa kafirci ne. Mun ba mu ce tsakanin wannan, ga ƙarin bayanin da malamin zai kawo mana. Sai yake cewa ina ne huwa, yawa yace hadha at-tawalli, wannan shine at-tawalli al-mukaffir, wanda ke kafirta mutum, alladhi huwa nusratul kafiri anil muslim, nan an yasa amma alal muslim ne, shine taimakon kafiri akan musulmi, fi halil harbi a lokacin yaki. Haka dai aka ce ana yaki, ga inda musulmi suke ga inda kafirai suke, ko ba haka bane? To idan musulmi ya zagaye ya je ya taimaki kafirai akan harkar yaki, a wani matsayi yake? Ya zama ya aikata kafirci. Mun fahimci wannan? Yawwa, kafircin da zai fitar da shi daga addini, liqasdi zuhuri al-kufri, liqasdi mu kalli wannan ma'anar, ma'ana saboda nufin, don manufar taimakawa kafirci. Idan ya zama mutum yayi wannan don taimakon kafirci to wannan ya aikata kafirci, au ko kuma biqasdi salamatin nafsi ala salamatil islam, ko kuma ya fifita tsiran rayuwarsa shi akan rayuwar musulunci, akan tsiran musulunci, ma'ana ya bar musulunci a kashe a lalata musulmi, shi kuma ya je ya tsira ta hanyar taimakon da yawa wato kafirai. Mun fahimci abin? Taimakawa kafiran in aka samu niyya biyu to an yi kafirci. Niyya ta farko niyyar a ɗaukaka addininsu akan musulunci, niyya ta biyu mutum ya tsirar da kansa shi kadai ya bar musulunci a cikin halaka, ma'ana ya zama ya taimakawa kafiran ne don su kyale shi. Mun fahimci abin? Su kyale shi, shi ya tsira amma su halaka sauran ƴan uwan sa musulmi. Wannan duka niyoyin guda biyu suna kai mutum zuwa ga kafirci. Ya fatan fahimci abu? Yawwa, amma samun wannan kasdin a zuciya a nan zancen yake. Yawwa, sai an samu wannan niyyar, zaka iya ganin a zahiri mutum zai aikata abin da yake ya nuna irin wannan alamar, to amma sai ya tabbata a zuciyarsa abin da ke nufi kenan, to anan kafircin yake zuwa. In ya zama yana da wata ma'anar daban wadda ba wannan ba, ba san taimakon addinin kafirci ya rinjaye musulunci ba, wata maslaha ce ta duniya daban ba wani abu ba, to zai iya fadawa cikin haramun amma ba kafirci ba, gurgurdan abin da ke cikin zuciyarsa. Ga bayanin nan da zai zo mana, shine sai yake cewa yadullu ala hadha at-tafsir, malume sai me yasa ne wannan tafsirin? Abin da ke nuni zuwa ga wannan tafsirin ko wannan bayanin shine qawluhu fil ayati nafsiha, faɗinsa da yake cewa a cikin ayoyin dai daban wannan ayoyin da kansu. Ai gashi nan a gaba ya ce fataral ladhina fi qulubihim maradun, zaka ga waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta, akwai wani wata rashin lafiya, yusari'una fihim, suna gaggawa wajen kafirai su yadda da su, yaquluna suna cewa nakhsha an tusibana da'iratun, muna tsoron wata musifa ne ta same mu. Shi yasa suke ganin cewa in ba su zama tare da kafiran ba, ba za su zauna lafiya ba. Yawwa, suke faɗin wannan yusari'una fihim, malami ce yani fi tawallihim, wajen taimakon nasu, suna gaggawa wajen su taimakawa kafiran, wa fi nusratihim, don su taimakawa addininsu. Yaquluna suna cewa nafsha an tusibana da'ira fa asallahu an ya'ti bil fathi, to Allah yayi kusa ya kawo cin nasara budi, au amrin min indihi, ko kuma wani lamari dai daga gare shi. Yace fa hadhihi, wannan magana dallat ala annal maqsud bi qawlihi ta nuna mana cewa abin da yake nufi da yake cewa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum abin da yake nufi annahu fi halil qitali wan nusra ana zance ne wajen halin yaki da taimako na fatan fahimci wannan yawa in a halin yaki ne musulmi ya zagaye ya taimaki kafirai to ya aikata wannan kafirci inda yayi da niyyar ya taimaki addinin kafirci ya rinjaye musulunci ko kuma ya tsirar da kansa shi kadai ba zai tsirar da sauran musulmi ba yace fadin sa da yace la tattakhidul yahuda wan nasara awliya nan ne ko yace kada ku riki yahudawa da krista abin soyayya abin taimako ba'dhum awliya wa ba'dhi sashin su masu taimakon sashi ne wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum a cikin ku duk wanda ya taimake su a addinin su fa innahu minhum to shi ma yana cikin su yace yani abinda ake nufi kharaja an addini ya fita daga addini mun bin wannan yawa li'annahu nasarahum fi hali qitalihim li ahli al-islam domin shi ya taimake su ne a halin lokacin da suke yakar musulunci mun fahimci wannan lokacin da suke yakar musulunci gashi an tsaya nan an yi daga ga musulmi ga kafirai kuma kafiran nan suna yakar musulmi sai musulmi daga cikin musulmi ya tafi cikin kafirai ya taimaka musu aka yaki musulmi wannan me ya aikata taimakon me taimakon addinin kafirci ne akan addinin musulunci wannan fita ne daga addinin musulunci yawa yushi na wannan zahirin aikin kafirci ne yawa in yana da wata niyya daban shi da Allah amma zahirin wannan hukuncin sa kafirci ne mutum ya fito ana yaki ya taimakawa kafirai akan wato musulmi saboda wato kafirai su rinjaye akan musulmi wannan kufur ne yawa shine sai yake cewa li'annahu nasarahum fi hali qitalihim li ahli al-islam saboda ya taimaka musu ne a lokacin yakar da suke wa musulunci istashhada bihadha ko biha shaykhul islam malam ibn timiya a wannan littafin nasa ya kafa hujja da ita ne lidalalati ala anna ma'ana al-walayati ko haka ne ko ala ma'ana al-walayati ke yayi ibn timiya ya amfani da wannan aya ne dan ya nuni akan me ake nufi da al-walaya yawa wa anna al-walayata da cewa abinda ake nufi da walaya hiya al-mahabbatu wan nusra shine san mutum da kuma taimakon sa kaso abu ka taimake shi kaso kafirci ka taimaki kafirci yawa shi yasa yake cewa la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ya'ni ahbaban mansurina tansurunahum kar ku zama masoya gare su kar ku zama masu taimako ga addinin su tansurunahum wa tatanasaruna ma'ahum su rika taimakon ku kuna taimakon su duk wannan an hana ba'dhum awliya wa ba'dhin sashin su masu taimakon sashi ne shi yasa yace ba'dhum yuhibbu ba'dhan wa yansuru ba'dhan sashin suna taimakon sashi yana son sashi kuma yana taimakon sa sai ce al-qasd abinda nake so in bayyana anan shine fi qissati hatib a qissar hatib ibn abi balta'a mun san ta ko ko ba mun sani mun manta me ya faru yace hatib hasala minhu musara'atun fi ifsha'i sirri wal ikhbari bi azmi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala atiyani makkah lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam Isriya zai tafi Makka za a yi fathu Makka wanda an fitar da shirin yaki daga Madina za a yaki mutanen Makka su dawo musulunci an sami daga cikin sahabbai sai aka samu wani Hatib ibn Abi Balta'a sai rubuta takarda yabe wata mata ta yi gaba kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Makka ta baiwa ƴan uwansa wannan takaddar ƴan uwansa na jini daga cikin kafirai a Makka to wannan takadda ita wannan mata ta tafi da ita Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da manzansa sallallahu alaihi wasallama ai ga wani san ya rubuta takadda ya aika wa kafirai sirri cewa ga annabi nan yana zuwa sallallahu alaihi wasallama kaga wannan menene zahirinsa taimakon kafirci ne ko ba haka bane a zahiri yawa to shine sai yake cewa falamma qala umar lin nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'ni adribu unqa hadha almunafiq Umar yace barni in sare wuyan wannan munafiki kaga wannan hukunci ne daga Umar akan cewa wannan mutumi abinda ya aikata din nan me kafirci ne ya zama munafiki kai aka ce shi mun fahimci wannan yawa fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Umar sai shi ya Umar arsilhu ai ka masa kace yazo a kira shi ya Hatib lokacin da Hatib yazo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya Hatib ma hamalaka ala hada kai ko Hatib me yasa kai wannan aiki tunda dai yanzu an kama shi uru yayi wannan me yasa kai wannan fastifsaluhu alaihi salam dalun ala i'tibari alqasd malamin abin da yake so mu fahimta anan shine yace kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istafsalahu istifsali mai istifsali neman bayani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yace kai ko me yasa ka aikata haka ai kaga ana son bayani ne ko da ba'a bayani da ba'a neman qasdi abinda mutum zuciyarsa take nufi da ba'a neman wannan da shikenan sai zama kawai sai aje a kashe shi amma kasancewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi kai ko bawan Allah nan me yasa kai aikata wannan mummunan aiki haka me yake cewa sai ce wannan tambayar da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tambaye shi yace dalun ala atibaril qasd yana nuni akan cewa ashe ana lura da nufi me mutum yake nufi sai a duba idan yana nufin taimakon kafirci da wannan aikin da ya aikata na zahiri in manufarsa shine kafirci ya zama yarin jayi musulunci ko shi ya zama cewa ya tserar da kansa alhali ya halakar da sauran kafirai ai sauran musulmi in an samu wannan to an samu me kafircin da za a kashe shi a kansa in ku ba a samu wannan niyyar ba to zai zama bai kafirta ba domin ba nufinsa taimakon kafirci akan musulmi ba na fata mun fahimci abu mun gane wannan yawa sai ce wa qad allala huwa bi amrin dunyawiy to da ya tashi bayani me yace sai ta'alilin sa in an ce ta'alili shine bayanin dalili sai bayanin dalilin sa da wani al'amari na duniya al'amari na me na duniya sababin da yasa ya rubuta wannan takarda ba sababi ne na ya taimaki kafirai akan musulmi ba mun fahimci wannan sababi ne na me sababi ne na duniya maslahar rayuwarsa ya tsare dukiyarsa da take maka kamar yadda shi ya bayyana yawa shine sai yake cewa fa qala sai yake cewa ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin min sahabatika babu wani daga cikin sahabbanka illa walahu fi makkata qarabatu aw ahlun sifa ce yana da dangi ko ƴan uwa nasa a makka yadfa'una an malihi wanda za su tsare masa dukiyarsa kun san lokacin da suka yi hijira kowa daga cikinsu wani yana da gonarsa ta dabi ne wani yana da gonarsa ta menene yana da dabbobinsa raƙumansa haka yi hijira ya basu ya taho bai san halin da suke ciki ba wasu ƴan uwansu daga cikin kafiran suka tattare musu dukiyar wasu suka ajiye suka kula musu da ita to shine sai shi yake faɗi yake cewa dukkan sahabbanka babu wanda ba shi da ƴan uwa da suke kula da dukiyarsa a maka walaysa li ahadin amma ni ba ni da kowa da zai tsare min dukiyata fa aradtu an yakuna li bi zalika yadun sai ya zama abinda nake nufi da wannan rubutun shine in aika ma wani in samu wani hannu adfa'u biha an mali da zai taimaka min a tsare min dukiyata kaga wannan magana dukiya menene lamari ne ne na duniya ne ba na taimakon addinin kafirci akan addinin musulunci ba ina fatan fahimci wannan abu yawa to sai yace fa qala alaihi salatu wassalam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqakum yayi muku gaskiya ma'ana abin nan da ya faɗa har zuciyarsa haka yake da gaske ne shine ma'anar sadaqakum annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka nuna masa wancan sirrin to an nuna masa wannan sirrin cewa wannan ma ba ƙarya faɗa ba da gaske ya faɗa so yake a kare masa dukiyarsa a maka ba so yake a taimakawa a kafirci akan musulunci ba malamin yace fadalla hadha wannan sai nuna mana ala annahu lam yaqsid zuhura al-kufr ala al-islam bi nufin taimakawa kafirci da rinjayen kafirci akan musulunci ba
wa innama qasada himayata nafsihi, abin da yaso shine ya tsare kansa. Qasada himayata almali, yayi niyyar ne ya tsare dukiyarsa, wan nafsi da kuma ransa. Hadha raji'un ila amri ad-dunya wa laysa raji'an ila amri ad-din, wannan yana komawa ne zuwa ga lamarin duniya, baya komawa zuwa ga lamarin me, lamarin addini. Ina fata an gane wannan abu, ana bin sa a hankali, ana fahimta. Yawwa, sai ce fa yakunu tawalli, sai zama kenan tawalli, lalle mu bambance shi da at-tawalli da kuma al-muwala al-mujarrada. Sai ce fa yakunu tawalli aw al-muwalatu bi hadha al-ma'na, ko kuma muwala din da aka hana in ta zama bi hadha al-ma'na, da irin wannan ma'ana ce, muharraman wa dalalan. Wannan asalin yadda ya kamata kin asalin littafin yadda muka ga waɗannan kalmomi da aka rubuta na ta'liqi, an rubuta ne a yadda malamin ya bayyana su da baki daga cassette aka rubuto shi, shi yasa za ku ga akwai wasu abubuwan na hau wanda ba daidai ba a ciki, yadda aka faɗe su da bakin kasancewar yana bayanin sa a al'adance tsakanin ɗaliban ilimi, wanda wani lokaci za ka ga cewa sukan yi ma har gargaliyar su, sai ga an rubuto ta a ciki, to ya kamata ɗalibin ilimi ya riƙa bambancewa tsakanin waɗannan da wannan. Amma ka'idar na hawo shi ne fa yakunu tawalli aw almuwalatu, nan muwalatu ne ba alwalatu ba, kuskuren bugu ne nan, ku ƙara mimu. Yawa, aw almuwalatu, har a kaset din da naji mimun ya faɗa ba walatu ba ne, muwalatu ne. Aw almuwalatu yace bi hadha alma'na muharraman, saboda khabaru kana ne, wa dalalan, yawa an sawa'is sabil, sai ya zama cewa tawalli din nan, ma'anan tawalli shine me? Shi yasa kullum nake cewa kuna fahimtar wannan abu, rashin fahimtar wannan shi kan sa wasu abubuwa mutum ya sa su a inda ba wunsu da suka dace ba. Malamin abin da ke so ya bayyana mana shine akwai bambanci tsakanin al-muwala, muwalatun shine muwalatun kafirai, soyayya da taimako in ya zama ta bangaren harkar duniya. At-tawalli shine taimakon su akan harkar addinin su, ka taimaka wa addinin su akan musulunci. Mun gane wannan? Yawa, tawalli daban, al-muwalatu daban. Mun gane wannan? Yawa, don al-muwalatu mujarradul muwala, mahabba da nusra, in ba ta addini bace, ta mu'amalar yau da kullun ce a harkar duniya da saye da sayarwa, wannan ba ta cikin abin da aka hana. Asalin ba a hana kai mu'amala da kafiri wajen ka saya a wurinsa ko ka sayar masa ba. Akwai wannan ko babu? Babu wannan. Ma'ana zancen cewa an hana kai mu'amala ta saye da sayarwa ko ta ciniki ko alaka da wannan jama'a da wannan jama'a, babu abin da ya hana wannan. Amma duk abin da zai sa ka taimaka wa addinin su akan naka addini, to wannan shine at-tawalli, kuma shine ke zama kafirci. Mun fahimci wannan? Yawwa, shi kuma in an yi shi ana lura da kasdin mutum, akwai ma'ana aiki zahiri, ba shi kadai zai hukunta mutum a jefa shi a wannan kurin ba, sai an lura kasdi, sai an lura da kasdi, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan wuri a halin wa Hatib ibn Abi Balta'a. Na fata mun fahimci abu. Yawwa, kasancewar dama ya faɗi cewa wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum, ai akwai buƙatar ayi bayani me fa innahu minhum, duk wanda ya wannan ya zama tare da su ma'ana kafiri ko ko ba kafiri bane, wannan shine buƙatar bayani. In tawalli ne, taimakon addinin su ne, kai domin addinin su ya daukaka akan addinin musulunci, to wannan kafirci ne da ke fidda mutum daga musulunci, in mutum kasadin sa kenan a zuciya, to ya fita daga addini. In kuma wani abu ne na duniya, ko an samu tawallin amma wani abu ne na duniya yasa yayi, kuma Allah ya san hakan, to shi da ubangijin sa ya sani. An fahimci wannan? Yawwa, amma zahirin aikin kafirci ne, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya san cewa ga manufarsa idan ba wannan ce a zuciyarsa ba. Amma indai akwai wata manufa ta taimakawa addinin kafirai akan addinin musulunci, to hakikatan an fita daga addinin musulunci. Shi ne abinda malamin yake so mu fahimci. Yanzu an gane wannan? To shi ne sai shi gaba yake cewa qasada himayatil mal, qasdu himayatil mali wan nafsi, yace hadha raji'un ila amri ad-dunya wa laysa raji'an ila amri ad-dini, fa yakunu at-tawalli aw al-muwalah بهذا المعنى محرما وضلالا عن سواء السبيل كوشيوا ني دبتيوا دغا واتو حرام ني كما بتيوا ني دغا حنيا تسكير حنيا ولكن ليست مكفره اما با ابن ديكي كافرت متوم بني منغاني يوا بايا كافرت متين ان يا زما دنفين دنيا ني با نفين تيمكاو اديني با يسي وذلك لقول الله جل وعلا wannan ko yazo saboda fadin Allah madaki da yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda kun ga shi wannan lokacin da aka saukar da dai wannan aikin shi hatib da ya aikata wannan takarda ta sirri a lokacin sa ne aka saukar da wannan ayar ko wannan ta binna suratul mumtahina ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya ku wadanda suka yi imani kada ku riki abokin gabata kuma abokin gabar ku rike shi auliya ku rike su auliya wato mataimaka a majibinta tun quna ilaihim bil mawadda kuna jefa musu soyayya mun fahimci wannan yawa qalan ulama'u malamai sai suka ce anan asbata annahum alqaw al mawadda anan ayar ay Allah madauki ya tabbatar da cewa sun jefa musu soyayya ko kamar wanda ya rubuta takardar nan ya aika mun fahimci wannan jefa soyayya kaga an jefa soyayya ai an aikata laifi wa ma'a zalika amma tare da haka nadahum bismil imani ya kira su da sunan imani inda kafirin ne ba zai ce ya ayyuhal ladina amanu ina fata mun fahimci zancen nan yawa to saboda wannan aikin kenan ashe zahi shi kadai dinsa ba shine kafircin ba sai an samu wancan niyyar ta a taimakawa addinin kafirai akan addinin musulunci amma in ba haka ba zahirin abokantaka zahirin mu'amala ba shine ke sa mutum ya zama cewa ya kafirta din ba amma an yi hani kun ga haramun ne shi yasa yake cewa asbata annahum alqaw almawadda ya tabbatar da cewa sun fa jefa soyayya din nan zuwa ga kafirai ma'ana sun yi abin da yake soyayya ce ga kafirai wa ma'a zalika amma tare da haka nadahum bismil iman ya kira su da sunan imani fa qala ya ayyuhal ladina amanu inda kafir da kafirai ne daga aikata wannan ba zai ce musu ya ayyuhal ladina amanu ba abinda malami suka hango ke kamar waccan aya da muke yawan bada misali da ita cewa mujarradin fada da yaki tsakanin mu'minai da mu'minai ba kafirci bane dake fidda mutun daga addini ko tare da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi kufur yace sibabul muslimi me fusuqun wa qitaluhu kufur annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya fada zagin musulmi fasikanci ne ya karsa kuwa ba qitaluhu aka ce ba qatluhu ba yawa qitaluhu an ce qitali yaki qatlu kuma kisa kowanne kalma a larabcin da bambanci kar ka ga da qa da ta da lamun sun haɗu kawai ko ina ka ba su fasara kisa a'a in an ce qatalahu ma'ana ya yake shi qatalahu kuma ya kashe shi to qitaluhu kufru haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya qar musulmi kafirci to kaga in ka dauki wannan zahirin ma'anar kace ka bashi fassarar kafirci mai fidda mutun daga addini in kana zaune nan a waje sai ka hango musulmi guda biyu suna fada da junan su shikenan sun kafirta sun zama ba musulmi ba mun fahimci wannan kuma ba haka annabi yake nufi ba yawa yana nufin kafirci karami da ba fidda mutun daga addini amma kuma za a kira shi sunan kufur din saboda annabi ya kira shi kufur ba dama a canza masa suna amma malamai sai su ce a wannan kufur ne asghar ba kufur ne akbar ba meye dalili saboda a cikin alqur'ani Allah subhanahu wataala ya kira bangarori guda biyu masu yaki ya kira su mu'minai ko wa in qa'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma in bangarori guda biyu daga cikin mu'minai kaga ba cewa mai musulmi kawai ba mu'minai in suna yaki sai ce fa aslihu bainahuma ku yi sulhu tsakanin su sai ce fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra in dayan su tai wato wuce iyaka ta yi zalunci a kan ɗaya ɓangaren faƙatilun lati tabbi hatta tafi'a ila amrillah ku yaƙi wannan da ta yi wuce iyaka ɗin ta yi zalunci har sai sun koma zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala fa in fa'at in suka koma ɗin fa aslihu bainahuma to ku yi sulhu tsakaninsu inna allaha yuhibbu wa aqsitu kuma ku yi adalci inna allaha yuhibbul muqsitin Allah na san masu adalci sai kuma yace me innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum mu'minai yan uwan juna ne don haka ku yi sulhu tsakanin yan uwanku la'allakum turhamun ko ajikanku a wannan wurin me ya faru mutane ne masu yaki tsakanin junan su mu'minai ne kuma Allah subhanahu wataala ya kira su da sunan imani har ma ya faɗi bayan ma an yi zancen sulhun an zazzauna an tattauna to mu'mine fa ƴan uwan juna ne dama don haka in sun yi faɗa tsakanin su ku yi sulhu tsakani maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu tuka da warwara ba za ka zo ka ce a shikenan ashe wannan ayar ta soke wannan hadisin ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce abinda annabi yake nufi kafirci ne karami mun gane wannan yau ba za ka zo ka soke maganar annabi ba ba kuma za ka zo ka yi watsi da ayar ba ita ma tunda ayar ta tabbatar da lafazin imani akan waɗanda suka yi fada mutane dan sun yi fada suna nan amuminai ba su fita daga addini ba ashe abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da kufur shine kufurun a asghar kafirci ne karami ba kafirci ne babba ba to haka a wannan wurin jefa soyayya a samu mutum ya aikata wani abu na kauna da taimako ga kafirai ya aika musu takarda a sirri da makamancin wannan ko ta mu'amala wannan abun haramun ne in har bai kai ga sha'awar da neman taimakawa addinin su ya zama shine mai rinjaye akan musulmi ba in mutum yana da wannan niyyar a zuciyarsa to ya aikata kafirci in ko babu wannan niyyar ya aikata haramu wajen mu'amalar da yi ina fata mun fahimci wannan abu yawa saboda me ga wani yayi irin wannan aikin ya aikata taimakon kafirai amma niyyarsa ta duniya ce sannan kuma baya niyyar taimakawa addinin kafirci akan addinin musulunci sannan banda wannan kuma Allah ya kira shi mai imani yace ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wannan kuma abun ya faru ne bayan me bayan an kama shi da jefa soyayya din so yake fahimci an abun sosai sai da ya aikata aikin jefa soyayya da kafirai sannan aka saukar da ayar cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yi kaza kada ku yi kaza kada ku yi kaza kuna yin kaza dan me za ku yi kaza kaga shi ya nuna me ya nuna wannan aikin bai fidda shi daga addinin musulunci ba ina fata mun fahimci abu da kafiri ne da ba za a ce ya ayyuhal ladina amanu ba muna fahimtar abu bai sannan sai yake cewa kuma فدل على ان هذا الفعل ايش قال العلماء اثبت انهم القول موده ومع ذلك ناداهم باسم الايمان فقال يا ايها الذين امنوا ومع ذلك قال في اخرها تعالى ده haka kuma a ƙarshen ayar sai Allah ya ce wa man yaf'alhu minkum duk wanda ya aikata wannan a cikin ku faqad dalla an sawa'is sabil ko yawa an din ta fadi a cikin wannan ko sai ku rubuta faqad dalla an sawa'is sabil duk wanda ya aikata wannan to ya bace daga hanya wadda take madaidaiciya fadalla ala anna hadha alfi'la wannan kun ga ya nuna mana cewa wannan aikin wa huwa almuwalatu shine jibinta bi hadha alma'na indai da wannan ma'ana ce muharramun to haramun ne wa dalalun an sawa'is sabil kuma kaucewa ne daga hanya madaidaiciya walakin sai dai kuma la yukhriju an ismil imani baya fidda mutum daga sunan imani na tambaya ne aha yawa kuna fahimtar yadda siyakin zancen yake yace fa dalla ala anna hadha alfi'la wannan ya nuna mana cewa wannan aikin wa huwa shine almuwalatu jibintar kafirai da aika musu wani sirri da makamantan su bi hadha alma'na da wannan irin ma'anar muharramun abu ne haramun mutun ya aikata shi wa dalalun an sawa'is sabil kuma karkacewa ne kaucewa ne daga hanya madaidaiciya walakin sai dai kuma la yukhriju an ismil imani baya fidda mutum daga sunan imani mun gamsu da wannan mun fahimce shi yawa to shine sai ke cewa wa man nasara wanda kuma ya taimaka murajjihan salamata nafsihi ala salamatil islam wanda kuma ya taimaka wa kafirai yana fifita tsiran kansa shi kansa akan tsiran musulunci ai an faɗi wannan a baya ko yawa sai ce fa huwa huna yakfuru to shi anan zai kafirta walau bil fi'li koda da aiki yace farraqa yace farqun baina an yusirra lahum bi shay'in aw yumiddahum bi malin yace akwai bambanci tsakanin yusirranta musu wani abu ya aika musu wani sirri ko kuma ya taimaka musu da dukiya aw nahwi zalika wa ma baina fi'li shay'in fihi nasrun lahum ala al muslimin da kuma bambancin tsakanin wato ya aikata wani abu wanda yake akwai taimako gare su su kafiran akan musulmi ya'ani ma'ana yaf'alu shay'an ma'ahu nasrul lil kufri, ya aikata wani abu wanda yake akwai taimakon kafirci a cikin sa alal islami akan musulmi, au zuhuril lil kuffari, ko kuma rinjaye ga kafirai alal muslimin akan musulmi. Wa li hadha fi nawaqid al islam li imam al da'wa rahimahullah dhakara min al nawaqid mudaharat al mushrikin. Shi yasa Sheikh al Islam Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin abubuwan da suke warware musulunci ya ambaci mudaharat al mushrikin, taimakon mushrikai, ma'ana taimaka musu akan addinin su. Yawwa, yace wal mudahara, mudahara in ko aka ce mudahara taimakon juna, yau ba a nufin ba mudahara ta zanga-zanga ba, yana nufin mudahara taimakon juna, domin in an ce zaharahu ai nasarahu ita yake nufi anan. Yace wal mudahara lafzun lahu hadha al ma'na alladhi dhakartu, yace mudahara tana da wannan lafazi ne da yake da wannan ma'anar da na ambata, shine sai ce hadha bahthun lahu mawtinun akhar bi tafsil, yace wannan bahathin da wurin sa daban da zai yi. To malamin yana da wani rubutu da yayi akan wannan matsalar wajen sharhin da yayi wa al-aqidatu tahawiyya, ya bude da abubuwan da yawa sosai, ya bayyana da kuma wasu wurare dai na littafansa da yake sharhi, ya bayyana irin waɗannan maganganun, kuma su ne ra'ayoyi da wato fassarar da malamai musamman a immatu da'awa salafiyya na fahimtar malam Muhammad bin Abdul Wahhab da ɗalibansa akan wannan fahimtar suke. Ina fata mun fahimci abu. Yawwa, bayyana waɗannan abubuwa da yin wannan tafsilin daki-daki tsakanin wannan, saboda duk mas'alar da take da alaka da kafirci, to yana daga cikin abin da yake wajibi akan ɗalibin ilimi ya zama mai tsantseni a cikinta. Shi yasa har malamai suke cewa idan aka samu mutum da laifi da ya aikata wani abu, ya zama cewa akwai ƙofofi guda 99 da za a iya ɗaukar wannan aikin da ya aikata a matsayin kafircin da zai fidda shi daga addini, sannan akwai wata ƙofa guda ɗaya da za a iya bawa da fassara ga aikin da ya aikata a matsayin ba kafirci ba ne. Suka ce a ɗauki waccan da za a ɗauke shi a matsayin ba kafirin ba, tafi alheri, kuma an fi samun zaman lafiya da ka fidda mutum daga musulunci alhali in za a yi bincike a gaban Allah ya zama ba haka abin yake ba. Ina fata mun fahimci abu. Yawwa, ba wai maganar kawai da ka karanta nassin ba tare da fahimtar irin waɗannan bayanan daga malamai sai ka itlaqin abin ba, wannan shi ke sa a sami matsaloli kuma da kurakurai a wurare da yawa wajen tatbiqat na abubuwa na nusus da aka ɗauko daga Qur'ani ko hadisi akan irin waɗannan babobin. Shi yasa yake daga cikin abin da wani malami yake faɗa, kuma musamman shi wannan malam Sheikh Salih a wurare da yawa yana faɗa cewa yana ba wa ɗaliban ilimi nasiha cewa duk lamarin da yake da alaƙa da al'umurul amma, in an ce al'umurul amma shi ne lamura na al'umma baki ɗaya wanda za su shafi ko mai wa'azi ya wa'azi, ko mai huduba ya huduba a kai cewa to jama'a daga yau kaza, ko ya ɗora mutane doka akan kaza. To mutum ya kiyaye duk abin da zai sa ya yi amfani da lafazin kafirci da fidda wani, to ya kiyaye shi, ya tabbatar da idan yana magana akan wa'azi to wa'azin kawai zai yi, ba dole hukunci ba. Mun san kuma akwai bambanci tsakanin wannan da wannan, ko? Yawwa, in kana wa'azi ka ce to wanda fa yayi kaza kaza ne, ma'ana hukuncin abu kaza kafirci ne, ka faɗi abinda Allah ya faɗa din, kar ka canza maganar. Yawwa, yadda Allah ya faɗa wanda yayi abu kaza to ya aikata kafirci, abu kaza kafirci ne, ya jama'a ku ji tsoro. Amma wajen dora hukunci musamman, shi yasa dama mutum in ya ilmantar da mutane na soshi su su fahimta da kansu, wannan ya fi sauƙin mutum ya ɗora wa kansa, shi zai riƙa kiran sunaye yana ɗora hukunci. Kiran suna da ɗora hukuncin, to anan ne ake samun matsala. Amma in ka kawo nassin cewa Allah haka ya ce, duk wanda ya kaza to ya yi kaza, kaga ba kai kuskure ba, ka faɗi abin da Allah ya faɗa. Amma wajen tatbiqi shi ne ake cewa tahqiqul manaf. Tahqiqul manaf shi ne ka ɗauko hukunci ka ɗora shi a inda ya dace. To wannan istihadi ne, istihadi kuma malamai ne suke yi. Shi yasa yake faɗa cewa ba kowa zai sa baki a irin wannan matsalar, ko ka kira sunan wani ka ce wane alhaji wane ko malam wane na unguwa kaza kafiri ne. Wannan matsalar a musulunci a aqidar ahlus sunna ba ita, babu ita aqida ce ta masu bid'a. Mutum ya kira sunan mutum wane kafiri, sai idan malamai sun game masa hukunci, dama an riga an rubuta an san shi, kowa ya riga ya san hukuncinsa kafiri ne, ma'ana an masa hukunci a shari'a a kotu, wannan mutum zai iya a matsayin ba da labari, amma ba a matsayin shi ne mai yin hukuncin ya ɗauko kafircin ya ɗora masa da sunansa ba. Mun fahimci abin? Yawwa, wannan baya nufin in kana ilmantarwa, kana karantarwa, kamar da na faɗa, kai wa'azinka ka faɗakar, kada ai kaza, kada ai kaza, saboda Allah ya ce in an yi kaza kafirci ne. Amma abinda ba nassin Qur'ani ne kawo shi ba, in za ka kawo shi to ka tabbatar da kana da dalilin da ya shigo da shi ciki, shi ma yadda za a ɗauki, idan wani in ka faɗi wannan dama zai ce ah to wanda ya kaza kenan shi kenan ka ɗora masa kafirci, shi ne zai je yi istinbati daga ya ji nassin da ka faɗa. Shi yasa yake buƙatar a riƙa bayyana irin waɗannan abubuwa ɗin, a san inda waɗannan maganganu da suka zo a Qur'ani da a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda suka nufa, da kuma mai malamai suke nufi da su suka fassara, dan wato kowane hukunci a sashi a inda ya dace, kuma kada a zalunci wani. Wannan kuma baya nufin har yanzu ya zama cewa ba za a faɗi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ba, babu wannan magana. Allah maɗauki kyauta. To mu ci gaba. Sannan yake cewa fatara alladhina fi qulubihim marad, na wajen me? Ital da qatl, aina wannan tsinewa ne ba kisa ba, wannan ce qatalahullahu, ma'ana Allah ya tsine masa, yana nan a cikin Al-Qur'ani qatalahumullahu anna yufakun, Allah ya tsine musu, siga ce ta la'ana, kamar yace la'anatullahi alayhi, wannan daban. طيب سيكي شوى إن الله لا يهدي القوم الظالمين فتر الذين في قلوبهم مرض عيدا ما نتعليك منفتني سبودا إن دي من واتم مغناك ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومكوما دي نمو تقبا سيكي فتر الذين في قلوبهم ذاك قوات أن ديكي أكوي أي منفسر وانا أعلم هو طيب يتي ذاك قوات أن ديكي أكوي توتا أزكا تنسو يسارعون فيهم suna gaggawa wajen taimakon kafirai, ya kuluna suna cewa nafsha an tusibana da'ira, muna tsoron musifa ne ta same mu, ma'ana yana tsoron idan bai taimaka wa kafirai ba wata musifa za ta zo ta same shi. Sai ce fa'al Allah mafi ce fa'asallahu, to Allah ko ya kusa an yi atiya bil fathi, ya zo da wani budi au amrin ko wani lamari min indihi daga wurinsa, fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, sai su zama masu nadama akan abin da suka sirrinta a cikin zukatansu din nan. ويقول الذين آمنوا وأن سك إيمان سنة سوى هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم ينزوا أن ننسون وأن سك يلنسوا دع الله سبحانه وتعالى حقيقة لنسوا ما تكلنسوا إنهم معكم سوى سنة تعالدكم حبطت أعمالهم أي كن سياء باسي فأصبحوا خاسرين سيسك ذما تكن تأببو يا أيها الذين آمنوا سيكم الله سياكوا وأن سك إيمان man yartadda minkum, duk wanda ya juya baya yayi ridda minkum daga cikinku, an dinihi daga wannan addinin, daga addinin sa wato na musulunci, fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin, to Allah zai zo da wasu mutanen, yuhibbuhum, shi yana son su, wa yuhibbunahu, su ma suna son sa, azillatin, masu kaskanci ne, mana masu kaskantar da kai ne, alal mu'minina, in suna mu'amala da mu'minai, a'izzatin, amma masu ji da kansu ne, alal kafirin, masu buwaya akan kafirai, ba sa nuna kaskanci, yujahiduna fi sabilillah, za su jihadi fi sabilillah, wala yakhafuna lawmata la'imin, kuma ba sa tsoron zargin mai zargi, dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falalar Allah sai da yake bada ita ga wanda ya so, wallahu wasi'un alim, Allah kuma mai yalwataccen ilimi ne, ma'ana mai yalwa ne wajen falalarsa, mai yalwa ne wajen iliminsa, kuma sannan alimun mai ilimi ne. Innama waliyukum, yawwa sai ya zo nan wurin sai ce innama waliyukumullahu wa rasuluhu, bayan duk waɗancan bayanai, ai kun ga asalin su yaƙin na me, na bayanin kada a riƙi Yahudawa da Kiristoci abin soyayya, abin taimakawa ne, ko ba haka ba? Yawwa, wanda aikata hakan ko dai zama haramun ko kafirci, gwargwadon bayanin da aka yi. Yawwa, to shine sai yake cewa wa za ku jibinta, wa za ku ɗauka shine abin soyayya ko abin kuma taimakonku? Sai ce innama waliyukum, wanda zai zama abin nan masoyinku, majibincinku, abin ƙaunarku, abin ku nemi taimakonsa, shine Allahu, Allah. Wajibi mutum ya zama yana san Allah, wa rasuluhu ya zama yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimakawa Allah ya taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taimakawa addinin Allah kenan ya taimakawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazina amanu haka nan wadanda suka yi imani mun fahimci wannan yawa sai ce allazina yuqimuna salata ga sifofin su har yanzu su wadanda suka yi imani wadanda suke tsaye da sallar su wa yutuna zakka suna bada zakka wa hum raki'una kuma suna salla cikin jama'a shine abin da ake nufi anan wa man yatawalla Allah wanda duk yajibinci ubangiji yaso Allah ya taimakawa addinin Allah wa rasuluhu ya taimakawa manzon Allah ya taimakawa addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo dashi wallazina amanu yaso kuma ya taimakawa mu'minai fa inna hizballahi to da shi da wadancan sune rindunan Allah kuma rindunan Allah humul ghalibun sune masu samun rinjaye mun fahimci ayar yanzu yawa kun ga kenan ashe wannan ayar ta wani gefen bata magana akan maganar shugabanci ko yawa ba kamar da shi'a za su suke amfani da ita a matsayin cewa wannan nasi ne akan wai maganar shugabanci ake magana ana maganar walaya ne ba wilaya ba yanzu duk kun fahimci bambanci tsakanin walaya da wilaya wa zai bambanta mana me walaya me wilaya makon da ya gabata mun faɗa kar ku nuna mun fa ba ku fahimtar abin nan yawa banda kai can bayan nan wai fahimci bambanci tsakanin walaya da wilaya na'am tayyib malam sani alwalayatu na'am na'am soyayya da jibinta da taimako na'am na'am yawwa wannan shine bambanci tsakanin wancan da wannan don haka ayoyin da muke karantawa suna magana ne akan wilaya ko walaya walaya ne yawwa muna zance ne akan walaya walaya shine so da kauna da taimako to akan sa muke magana cewa shi yasa ake gaya mana ga wanda za mu so Allah tunda littafin na me bayanin su waye waliyan Allah abin da ya kawo maganar kenan mutum ba zai zama masoyi ga Allah ba sai ya zama ya so Allah ya so manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yaki yahudawa yaki nasara yaki duk wanda yake bautawa wani abu wanda ba Allah ba to karka sa zuci a zuciyarka kana san sa mun fahimci wannan yawa haramun ne mutum yaji yana san addinin yahudu ko yana san addinin kirista ko ya so su su kansu a matsayin wato soyayyar abin da suke aikata wannan haramun ne yawa banda abin da ya shafi akwai istithna inda malamai suke kawo nasu in kawo mana dazu da yake na san mun sha tattauna wannan mas'alar ba abin da istithna inda malamai suke kawo anan suna toge mas'alar mutumin da ya aure bakitabiya idan mutum matarsa da yahudiya ce ko kirista to ya za ka yi da wannan ayar shi yasa dama malamai suke cewa kullum kowane hukunci ka bincike da malaman suka faɗa in kai itlaqin kawai mujarradin cewa duk wanda yaso ahlul kitabi shike ne ya fita daga addini to za a samu matsala a wannan gefen shi kuma mun bincike wannan tunda Allah ya halatta mana a aure su dole akwai soyayya ta ɗabi'a shi yasa dole sai ka bambanta soyayyar anan sai ka fasara abin da ake nufi soyayyar da aka hana anan soyayyar addini mun gane yawa ko matar mutum ba kitabiya ce kirista ce ko ba yahudiya zai so ta so na son da ake cewa love na soyayya yau da kullun saduwa da ita da sauransu wannan na duniya amma haramun ne ya so addininta to wannan shi ake magana akai anan na fatan fahimci abu yawa amma abin da ya shafi soyayya ta zuciya dole ka samu wannan haka nan idan mutum mahaifinsa da ya haife shi kafiri ne ko bai yahudi ko kirista akwai maganar soyayya ta ɗabi'a mutum yana son ubansa an kuma wajabta masa tilas ya masa da'a ya kyautata masa don baban mutum ko kafiri ne wajibi ne ya kyautata masa ya ɗinka masa kaya ya kyautata masa harkar kasuwancinsa in ma tsare masa shago ya tsare masa in ya wajabta masa shi wannan dole sai yayi ko kafiri ne ko waɗannan abubuwan dole ne lokacin da kake magana akan wannan to ka hango kuma ɗaya abubuwan da aka faɗa a wani wurin sai ka haɗa su a nan ne dama ake yin adalci sai ka ga cewa ka yi hukunci iri ɗaya na fata mun fahimci wannan yawwa don haka ashe soyayyar akan addini ita ce ake magana haramun ne ka so addinin wani wanda ba musulunci ba haramun ne ka so wani mutum wanda ba musulmi ba akan son addininsa mun gane wannan sai mai ina ne muka tsaya yawa yace wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa hunalikal walayatu lillahi alhaqqi alhaqqi ne ko da kasra na qafu yace hunalikal walaya wannan ita ce alwalayatu soyayya da nusra da taimako da jibinta lillahi alhaqqi ga Allah wanda yake shine gaskiya huwa khairun wannan shine mafi alheri thawaban ta bangaren lada wa khairun uqban kuma shine mafi alheri wajen sakamakon da mutum zai samu akibarsa wannan kunga ta fito kuru-kuru a nassin Qur'ani menene alwalayatu da fataha ba alwilayatu bace yau kunga ace alwalayatu da fataha ma'anarta soyayya da jibinta da taimako alwilayatu shine abinda ake nufi da shugabanci da jagoranci shi yasa akwai bambanci tsakanin wali da kuma maula ko me maula ai abu bambanci kai tsakanin wali da wali in an ce wali me ake nufi kaman waliyin yarinya wajen aurar da ita waliyin yarinya wajen aurar da ita a wani bangare ne shi bangaren walaya ne ko bangaren wilaya bangaren wilaya ne yawa amma alwalifa in akwai alwali shine mai bangaren shugabanci in an ce wannan shine wali a gari kaza kaman gwamnan gari kaza shine wali yawa shine mai bangaren wilaya wancan waliyi kuma ta bangaren soyayya da tafi da lamarin wani da yake jibinta domin rahim ne alaka ce ta jini ta hada kaman misali shi wancan abin da ya shafi wali mai aurar da yarinya duk da akwai magana shugabancin a ciki amma asalinsa maganar jibinta ne ta soyayya da kuma taimako ta jawo ya zama wannan abin da ya zama ina fata mun fahimci wannan na'am na'am eh bismillah mun ayi na'am eh na'am
magana ya nuna kuma alu sunna ne
na'am
wannan kuma shi yayi ya ba ani
na'am
wannan sai ake neman da kuma shi ne wannan bari mu wadiyan shi
suwa suwa za su aure da ita na'am na'am aka kawo ne manemi
to
na'am ba ka san sa saboda me ba saboda me to ma'ana ba mai addini bane eh na'am na'am ma'ana baya bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam
haka ne
Dela
hakura
ka daura
aure. Na'am.
Haka.
Na'am. Eh, ai zahiri tunda dai an san yayyanka ne. Abinda zai sa su daura shine izininka. Shirinka kana da damar ka ce a'a, ka bari akai aure yayi. Kawai dai baka taimaka wa yarinyar ba. Yawa tunda mutumin da yake baya bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamata ya ce ka saman mata wanda yake mabiyin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yawa ka shiga ka sa hannu ka sa mata a zuciyarta ta so wanda yake mustaqimi domin ka dauke ta aka sa ta a hannun wanda yake ba zai ilmantar da ita sunna ba zai sa ta aka wata tarbiyya da ta kauce wa sunna ne wannan ba daidai bane yawa duk inda aka ce ga mabiyin sunna koda ba a ce masa ga kuma wanda baya bin sunna koda wannan wanda baya bin sunnar ba a ce masa kafiri ba ai in dai an ce kai zabe to mai bin sunna shine za a zaba kuma haka bane aure yayi tunda ai shirin da kai izini ne abin da ke zuciyarka kyama ce yawa ina ne muke ci yawa ci gaba da ayoyin nan ko to wannan ayoyi da muka ji daga farkon inda muka karanta wannan ta suratu yunus zuwa nan ayoyi ne da suke magana akan me waliyan Allah waliyan Ar-Rahman su ne masu waɗannan sufofin suna da imani masu taƙawa sun kammala taƙawan nan kuma suna son Allah suna son manzannin Allah ba sa son kafirai wannan su ne sufa ta waliyai na fata mun gane wani sai kuma ya ce wa zakara auliya ash-shaytan sannan Allah maɗauki ya ambaci waliyan shaitan faƙala sai ya ce
فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أنا كرنت القرآن سيكذي كمر أكا وانا أبو أكا توكدش مكلمو من دمكي مغانا سؤلني أتكي wannan shine ke nuna ƙarfin fahimtar malami in yana rubuta littafi kaga ayoyin da yake istidlali da shi akan mabu'in da yake magana Allah madauki na cewa fa idza qara'ta alqur'ana in ka karanta alqur'ani haka ake cewa yawa in zaka karanta alqur'ani ko yawa domin ka ce in ka karanta alqur'ani fasta'id billahi minash shaitani rajim sai bayan ka gama karatun kenan zaka ce a'udhu billahi minash shaitani rajim yawwa dan haka fa idza qara'ta anan fa idza aratta fa idza qasadta qira'ata alquran in kai nufin karatun alqurani fasta'iz billahi to kai nemi tsari na Allah daga shaytan arrajim wanda yake jefaffe mun gane wannan yawwa innahu laysa lahu sultanu ai shi ba shi da wani mulki da rinjaye alal ladina amanu akan wadanda suke da imani ba shi da iko akan wadanda suke masu imani wa ala rabbihim yatawakkalun kuma masu dogaro ga ubangijinsu inna ma sultanuhu kawai ikon da yake da shi to yana kan yana da iko ne alal ladina yatawallawnahu akan waɗanda suke jibintar sa masu taimakon hanya irin tasa wal ladina hum bihi mushrikuna waɗanda su din suna yin shirka da shi ma'ana suna hada shi da Allah suna bauta masa kenan mun fahimta nan yawa to kaga wannan ya nuna ashe shaytan yana da me yana da auliya yana da waliyansa tun daga shi yatawallawnahu suke jibintar sa daga bangaren walaya wa qala ta'ala Allah madauki yana cewa kuma alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah su fa masu imani suna yakin su ne fi sabilillah wato dan daukaka kalmar Allah walladhina kafaru su ko wadanda suke kafirai yuqatiluna fi sabilit taghut suna yaki ne akan hanyar shaytan me yasa aka ce shaytan anan nan yazo da kalmar taghut ne amma kun ga fasar Allah madauki sai ce faqatilu awliya ash-shaytani kaga nan tafsiri ne na cikin alqur'ani a qur'ani yake fassara mana abinda ake nufi da tagutu anan shine me ash-shaytani mun gane wannan yawa ma'ana suna yi ne don hanyar shaytan da haka ku yaki awliya ash-shaytani masoya shaytan kun ga ashe nassi ne uru a qur'ani cewa awliya ash-shaytani akwai shaytan yana da waliyansa inna kayda ash-shaytani kana da'ifa lalle makircin shaytan mai rauni ne wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce wa id qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinn fa fasaqa an amri rabbih ka ambaci yayin da muka ce wa mala'iku ku yi sujada ga adamu fasajadu sai suka yi sujadan nan illa iblisa sai iblis shine bai yi ba kana min al-jinn dama ya kasance daga aljinu yake ba mala'ika bane amma yana tare da mala'iku lokacin da aka bada umarnin mun fahimci wannan wannan ayar ita ce nassi kuru-kuru akan cewa shaytan ba a jinsin mala'iku yake ba shaytan aljini ne mun fahimci abin yawa kana min aljinni yawa dama yana ga jinsin aljinu yake fa fasaqa an amri rabbih sai ya fita daga umarnin ubangijin an ce fasaqa ma'ana kharaja al-khuruj an itta'a shine da ma'anan fisqu eh shi ma'anan fasikanci shine fita daga da'ar Allah sai Allah ya ce afatattakhizunahu wa dhurriyyatahu awliya'a yanzu ku kwa rike shi da shi da zurriyarsa na shaytanu ku rike su sune awliya'a majibuntan ku kuna son su kuna taimakon su kun ga maganar awliya waliyi tazo nan ko ashe shaytan yana da waliyai yawa min duni ko ma bayana ma'ana ba ni ba inji Allah wa hum lakum aduun alhaliku su abokan gaba ne gare ku bi'sa lizzalimin badalan tir da wannan a matsayin madadi shine badal musanyi lizzalimin ga azzalimai ma'ana azzalimai ba su dauki musanyan da yayi musu mai kyau ba sun dauki wanda yake tir da shi mummuna ne ba shi da kyau wa qala ta'ala Allah madauki yace wa man yattakhidhu ash-shaytana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina shi ma wannan kun ga nassi ne kuru-kuru cewa shaytan ashe yana da waliyansa wa man yattakhidhu ash-shaytana duk mutumin da ya riki shaytan waliyan yana sansa kuma yana jibinta sa yana taimakon sa
min dunillahi kuma bayan Allah faqad khasira khusranan mubina to hakika ya tabe tabewa mabayyaniya wani abu nake tunawa cewa wai wai shedan yana cewa idan Usman wani malami ne ke bada labarin yake fada cewa kamar irin hikayan lisanin halin shedan shedan ne wai yake mamaki yaya dan adam gashi an umarce shi da ya ki shedan ko kowa ka tambaye shi yana son shedan zai bude baki ce baya son shedan ko amma kuma in wajen da'a ne daga shedan ya bashi umarni sai ya yi biyayya shine abin mamaki shi yasa da mu ake cewa dole soyayya ta zama tana hade da me da da'a duk mutumin da zai zama yana cewa yana so yana so yana so amma baya da'a to baya so yawa dole ne ashe kenan yadda kace baka san shedan to karka yau shedan da'a yau haka nan duk mutumin da yace yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dole ne ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau mutum yace yana so ai ta waken soyayyar manzon Allah amma kuma a aikace ba za a aikata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan alama ce ta cewa ba a san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai yake cewa wa qala ta'ala alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum so nake waida mu kai fasalin ce ko amma na ga da dan yau to mi sauri dai sai mu karasa sai alladhina qala lahumun nasu wadannan da mutane ana nufin kafirai suka ce da su innan nasa qad jama'u lakum munafikai kai su ne suka ce da su innan nasa ai kafirai qad jama'u lakum sun taru muku suna nan munafikai ne suka zo a Badar ko suka ga mu'minai cewa ai ga su Abu Sufyan can Abu Sufyan lokacin yana kafircin sa bai musulunta ba to gashi can da shi da sauran mutanen Makka kafirai sun taron muku za su yi muku wato rubdugu munafikai suka zo suke ga mu'minai to shine Allah yake wasafta mu'minai da halin su a lokacin da aka ba su wannan labari sai yake cewa alladhina qala lahumun nasu wadannan wadanda yana nufin mu'minai wanda qala lahumun nasu mutane wato munafikai suka ce da su innan nasa ai kafirai mun fahimci fasara mutum uku ne anan duk a cikin wannan kalmomin guda uku alladhina ay mu'minai qala lahumun nasu munafikai innan nasa kafirai kad jama'u lakum yace fakhshawhum ma suka ce kai fakhshawhum ku ji tsoron su ku kiyaye fazadahum imanan sai wannan kalmar da aka faɗa musu wannan ikhbarin wannan labarin da aka zo aka ce musu ai ga su cin kafirai sun hadu za su yi muku rubdugu sai fazadahum imanan ya ƙara musu imani wa qalu su mu'minan suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu Allah ya ishe mu wa ni'mal wakil madalla da shi a matsayin abun dogaro ma'ana mun samu abun dogaro na madalla ba mu buƙatar a tsorata mu da wani yawa shi yasa in mutum ya shiga bala'i ana son mutum ya yawaita fadin hasbunallahu wa ni'mal wakil yawa fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka juyo bi ni'matin da wata ni'ima min Allah daga Allah wa fadlin da wata falala lam yamsashum su'un babu wani mummunan abu da ya same su wannan yakin Badar lokacin da aka je akwai Badar Sugura da Badar Kubra da akai ko Badar Sugura akai wannan suka je a kasuwar da aka ce za su hadu da waɗannan suka je suka samu basa nan suka dawo wattaba'u ridwanallah suka bi yardar Allah wallahu dhu fadlin azim Allah kuma ma'abucin falala ne falalar kuma mai girma innama zalikumush shaytan to ga mahallin shahidin wannan kururuwar da kuke ji an zo ana cewa innan nasa qad jama'u lakum ai zance ne wasu suka zo da shi ko to shine ake ishara da shi nan Allah ya ce innama zalikumush shaytan ai wancan shedan kawai shedan ne kawai yukhawwifu awliya'ahu ai yukhawwifukum awliya'ahu yake tsoratar da ku majibintansa malamai suna cewa ana kaddara yukhawwifukum anan gurin mun fahimta ba wai yukhawwifu awliya'ahu in ka fassara shi da yukhawwifu awliya'ahu yana tsoratar da masoyansa kenan mun fahimta wannan kage kuma ba masoyansa yake tsoratarwa ba suwa ake so a tsoratar mu'mina ake tsoratarwa suwa suke tsoratar da su munafikai ashe shedan ne yayi kururuwa ta bakin munafikai yake so ya tsoratar da mu'minai su tsoraciwa awliya'ash shaytan mun fahimci ayar yawwa innama zalikumush shaytanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum to kada ku ji tsoron su wa khafuni ku ji tsorona ni kadai inji Allah in kuntum mu'minin in kun kasance ku mu'minai ne. Kun ga nan ya tabbatar da dai shaytan yana da me, yana da awliya. Shine kawai abin da Ibn Jami'a yake so mu fahimta an. Wa qala ta'ala, Allah madauki hadin zai na cewa inna ja'alna ash-shayatin awliya lil-ladina la yu'minun. Mu mun sanya shaytanu su zama waliyai, ashe shaytanu suna da waliyai. Yawwa, suna da masoya majibinta. Lil-ladina la yu'minun, ga wadanda basu imani ba. Wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana. In suka aikata wata alfasha akai musu magana sai su ce ai mu haka muka samu iyayenmu da kakanninmu akai. Duk inda a Qur'ani, duk inda zaka karanta a Qur'ani, zaka ga Allah madaukaki yana zargin mutumin da yake kafa hujja da iyayensa da kakanninsa. Ba gun yabo bane. Ma'ana hujja ya zama a matsayin hujja za a dauki addini daga nan. Asalin addini ana daukar sa ne daga Qur'ani, daga karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma dan ka tashi kana yin abu, wai haka muka dade muna yi, wannan bai taba zama hujja ba a gun Allah. Ina fatan fahimci wannan. Yawa, shi yasa Allah madauki a wurare da yawa yana zargi. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna alayhi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wala yahtadun. Idan aka ce ku zo ku bi hanyar manzon, ku bi abinda Allah madaukaki ya saukar, ku bi kuma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qalu sai su ce a mu dai abinda muka samu iyayenmu da kakanninmu akai ya ishe mu. Haka hujjar jahili kenan da mu. Shi ya tashi ya ga babansa yana kaza, ya tashi ya ga kakansa yana kaza, shi ba zai fita daga wannan hanyar ba. Dama ba cewa akai ka samu sabani da iyayenka ba. Musulunci ba ba da umarni mutum ya samu sabani da iyayensa. Amma in sabani na bangaren addini ne, sun fahimci wani abu ko kuma ma jahilai ne. Yanzu da yawa daga cikin mutane suna da jahilci, jahilci mai yawan, ba su ma san addinin mabalantana har su zama hujjar da za a bita. Na fatan fahimci abu. Yawa, to ashe kenan yaushe mutum zai zo ya ce a ai shi ya saba kaza tun kafin a haifi wane ne shi yake abinsa, shi yanzu ba zai bari ba. Wannan ba hujja ba ce. Hujja ita ce ka bi abin da Allah ya ce. Idan mutum Allah ya tsaye da shi ranar tashin alkiyama, me yasa ba kai kaza ba sai ce babana ne ban same shi akai ba, Allah zai karbi wannan gancen? Allah ba zai karba ba. Allah zai ce me yasa baka bi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, domin shi aka turo maka, gashi nan maganar sa Allah madaukaki ya gashi maganar da Allah madaukaki ya bashi a cikin alqur'ani, ga kuma maganganun da shi yayi a cikin hadisan sa. Allah ya tsare mu da jahilci. Sannan sai yace ila qawlihi, har zuwa inda yake cewa innahum muttakhadhu ash-shayatin awliya, wadannan sun liki shaytanu su zama awliya a majibinta min dunillahi, kuma bayan Allah. Wa yahsabuna annahum muhtadun, kuma suna raya suna zatan annahum, cewa su shiryayyu ne. Haka mutane suke. Yawa, yana bin hanyar shaytan, amma kasancewar wajen iyayensa ne akai da kakanni a haka ya tashi, sai ya dauka ita ce hanyar shiriya. Wani lokacin har zaka samu wani abin takeici, wani mutum zai faɗi da bakinsa ya ce wallahi tu wannan abubuwan duk da ake bayyanawa ga Qur'ani, ana karantawa ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana bayyana wallahi duk sun sani haka yake, amma fa su gaskiya abin nan ne da aka tashi ana yi din nan, su ba za su daina shi ba. To wannan akwai hatsari, akwai hatsari. Mutum yayi wa kansa wa'azi, in ka koma da daddare zaka kwanta kai shuru din nan kafin bacci ya zo maka, to kai tunanin cewa la'alla wannan shine baccinka na ƙarshe. In ka mutu kuma washe gari zaka haɗu da Ubangiji, zai tambaye ka ka taba jin an yi bayanin abu kaza ba shi da kyau a karatu ko a bayani ko a wa'azi ko a wata fadakarwa, kuma ka san kana yi, an ce ka daina sai ka ce a'a ai kai haka kuka tashi kuna yi, ku kuwa yi ku zuwa? Yaushe mutum garin su zai zama masa asali a addini? Wani gari ne zai zama asali? Allah bai hada mu da garuruwa ba, ya hada mu da wa? Da manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sune shine kadai za a tambaye mu ran tashin alkiyama, mun bi shi ko bamu bi shi ba? Allah ba zai tambaye ka me yasa baka yi addinin babanka ba, amma zai tambaye ka me yasa baka yi addinin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Amma in babanka addinin ku daya da shi, fahimta daya, to tilas ne kai ko ba ma addini daya ba, wajibi maganar da'a da biyayya tana nan. Yawwa, amma maganar duk abin da yake kai na addini dole shine naka, wannan ba haka bane. Addini na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a bi a koda wato wani bai fahimce shi ba. Allah ya kyauta mana. To shine sai yake cewa kuma li yujadilukum, ko a'a yace innahum muttakhadhu shayatin awliya min dunillahi wa sabuna annahum muhtadun, suna zaton cewa su ne shiryayyu, har ma za su ce wasu batattu. Wa qala ta'ala, Allah madaukake yana cewa wannan yana tuna min abubuwan da mutane suke ciki ne a yanzu. Wani na bada labarin wani ko dan sa ne yana yin abubuwa haka marasa kyau ko na manta dai da labarin yake. Wai sai wani yake cewa wai gashi irin dan iskanci iskancin nan da ake yi da su menene kwaya kwaya da menene da su izalan nan wai duk baya yi sai kaza yake. Wana yasa izalar duk a gefen iskanci iskanci na manta da labarin ki wani ne ke gaya mun wannan labarin kwanan sai ce wai ma'ana shi a daukar sa duk irin abin da yaran nan suke izala izala nan duk a layin iskanci yake wai da wannan ma yi da yafi masa da a ce yaje yana shan kwaya yana sukan shan kwaya ne haka ma'ana yasa wannan hanyar layin su dai da kwaya duk saboda jahilci Allah ya kyauta to shine sai yake cewa wa qala al khalil wa qala ta'ala وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم للي شيطانو سنيوا سنا يون وحي زوا غا مسويانسو اشي شيطانو سنا دمي مسويا حسني مسو وحي ليجادلوكم دان سي جايايا دكو سوزو سي جادكو شيطانو سنايوا ودند سكا كركاتي سكا بيسو تو سني مسو وحي شبوهوهي سي مسو كوتشي كذا كوتشي كذا kada ku yadda in an ce muku ku baka za ku ce mu ba za mu ba muna nan akan kaza to irin wadannan shine wahayin da shedan zai rike mutum don su rika jayayya da ku wa qala al khalil alayhi salatu wassalam al khalil wato annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yana cewa ya abati ya babana inni akhafu an yamassaka adhabun min arrahman fatakuna lishaytani waliyan kaga wannan shi ma annabi ibrahim ne yake baban sa wa'azi yake masa nasiha ya babana inni akhafu an yamassaka azabun min arrahman ni ina tsoran wata azaba ta shafe ka daga mai rahama wato daga Allah subhanahu wataala in akai haka kuwa fatakuna lishaytani waliyan ka zama kuma kai aboki ne masoyi ne a mai taimako ne ko wanda shedan yake taimakawa kun ga ashe kenan shedan yana da waliye nan kun ga nasiha ce annabi ibrahim yake wa baban sa wa qala ta'ala alam dake kuma yana cewa ya ayyuhalladhina amanu لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء تنقون اليهم بالموده وانا منكرن تاتا ذكو ياكو ان سكي ايماني kada ku riki abokin gaba na abokan gaba na da abokan gaban ku rike su auliya masoya majibinta mataimaka tulquna kuna jefa ilaihim zuwa gare su bil mawaddati kuna jefa musu soyayya al ayat ka karanta wadannan ayoyi har inda yake cewa innaka antal azizul hakim lalle ya Allah kaine al azizu mabwayi al hakim kuma mai hikima wannan shine karshen inda zamu tsaya darasin mu na gaba sai mu tashi kan fasali sifatu awliya illahi ina sifofin waliyan Allah su waye waliyan Allah ya sifofin su suke shine darasin mu na gaba insha Allah amma yanzu dai mun ji bambanci kowa yadda nassan a cikin alqur'ani akwai bambanci tsakanin waliyan Allah da kuma waliyan shaydan Allah yana da waliyai shaydan yana da waliyai kuma ga bambancin su darasin mu na gaba zamu ji sifofin waliyan Allah wanda wannan zai nuna mana cewa waliyan Allah daban kuma waliyai na shedan su ma daban muna fata Allah subhanahu wataala ya kara mana ilimi mai amfani ya ba mu ikon aiki da shi ya sa mu cikin salihan bayin sa Allah biya wa kowa daga cikin bukatun sa na alheri Allah madauki ya ba wa marasa lafiya lafiya wadanda suka rasu kuma Allah ya gafarta musu Allah madauki ya tsare mu daga kowace irin fitina fitina ta addini fitina shubha fitina bid'a fitina karkashewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka Allah ya tsare mu Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan kasa ta mu Allah da kwanciyar hankali Allah ya tsare mu daga kowace damuwa kuma da fitina da tashin hankali wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك